الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الدعاء أولا مجلسين ترى نا مجالس من تفسير القرآن دمكي أتكون وتر رمضان wannan cibiya ta Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka a yau 9 ga watan Ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 2 ga watan 5 shekara ta 2020 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 45 a cikin karatun da muke a tafsirin suratul hajj amma kafin nan akwai waɗannan tambayoyi da aka rubuto na farko wannan yace malam wani dalili ne zai saka mutun ya ciyar da azumi kuma in ka ba mu almajirin gidanka abincin yayi eh abinda yake dalilin da zai sa mutun ya ciyar da azumi wato shine ma abinda na fahimta wato maimakon yayi azumi yayi ciyarwa kada yayi azumi to dalilin shine wanda Allah madaukakin sarki ya fada a cikin Qur'ani wa alal ladina yufiqunahu fidyatun ta'amu miskin akan kuma wadanda suke yin sa da tsananin wahala to ciyarwa fansa tana ta wajaba akan su shine ciyar da miskini to shine yazo daga tafsirin Abdullah ibn Abbas cewa abinda ake nufi a Sheikhul Fani wato tsoho wanda yake a mai girman shekaru wanda yake rauni ya sa ba a tsammanin zai iya samun karfin da zai iya yin azumi nan gaba to kaga shi wannan in aka ce ma ya rama a iya sha domin ya rama nan gaba babu ma'ana domin ba zai iya wannan ramuwar ba to wannan shine hali na farko na wanda yake zai yake ciyarwa maimakon yin azumi wato saboda tsufan da ya kai cewa ba a kaunar cewa zai iya samun ikon yin azumi daga baya to a kansa akai kiyasi kuma dukkan mai rashin lafiyar da ba a kaunar cewar tare da wannan rashin lafiyar zai sami kudura zai sami iko akan nan gaba ya samu yayi azumi kamar waɗansu nau'i na rashin lafiyar ciwon sukari ko rashin lafiyar alsa ko waɗansu daga cikin waɗannan ko kamar rashin lafiyar kansa Allah ya kiyashe mu Allah ya ba mu masu wannan cuta lafiya da kuma dukkan ma marasa lafiya Allah ya ba su lafiya to irin wannan shi ma ciyarwa zai yi a maimakon azumi tunda ba a babu ba lokacin da ake kaunar kan cewar zai samu sauki ko zai samu kudurar da zai iya yin azumi to amma an banda waɗannan sai kuma waɗanda suke ciyarwa ta fuskar mustahabbanci ƙari akan rama azuminsu ƙari akan rama azuminsu shine wato mace mai shayarwa idan ta sha azumin watan Ramadan idan ta rama azumin kowace rana da ta sha to kuma a maimakon kowace ranar sai ta ciyar domin kare azumin da ta yi domin maslahar wani ne ba domin maslahar kanta ba don haka sai aka wajabta sai aka rataya mata wato ciyarwa kamar yadda yake a mazhabar Malik bisa fatawar Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda haka zalika wadda take mai al'ada da kuma mara lafiya wanda yake da wanda yake tafiya wanda yake da kuma mace wadda take ta yi jinin biki ko kuma mace wadda take mai ciki waɗanda ba su iya yin azumi ba akwai ramuwa a kansu kuma suka yi sake wajen ramuwar har wani Ramadan din ya zo ba su rama azumin waccan Ramadan din da ya wuce ba to waɗannan idan bayan wannan Ramadan din na wannan shekarar ya zo suka tashi rama na wancan Ramadan din da suka sha to a maimakon kowace rana da suka rama sai sun ƙara da ciyar da miskini shi ma wannan haka yake a mazhabar Malik kuma bisa fatawar Abdullah ibn Umar saboda haka kun ga hali biyu waɗanda suke ciyarwa babu azumi a kansu saboda ba su da ikon su iya yin azumin ballantana su rama hali biyu kuma waɗanda suke wata ma'ana ta sa tare da ramuwar za kuma su ciyar a ƙari akan ramuwar da suka yi a bisa zaɓin a bisa fatawar wannan sahabi aljalil Abdullah ibn Umar wanda yake shine mazhabar Malik sauran malamai ba su da wannan ƙaulin su sun ce ramuwa kawai za a yi babu zancen ciyarwa a bisa waɗannan halaye waɗanda aka ce za a rama kuma za a ciyar, wallahu ta'ala a'lam. Sai tambaya ta biyu cewa mutum ne ya mutu ya bar yara mata uku da matansu biyu, za a yi rabon gadon har da 'ya'yan wansa ko gadon na iya yaransa matan ne da iyayensu? Ya'ya mata da ya'ya na ciki na tsatso mata da kuma matan aure da aka bari, waɗannan a cikin ka'idar rabon gado suna daga cikin waɗanda ake ba su farilla sananna, wato ashabul furud ne. Akwai iyakantaccen rabo wanda aka ba su, saboda haka in aka ba ma masu iyakantaccen rabo dukiya za ta yi saura, to idan ta yi saura ana bayar da ita zuwa ga mafi kusancin dangi namiji ga shi mamacin, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ashabiha fama baqiya fali aula rajulin zakar, wato ku bayar da rabon gado ka san da aka ce kowa a bashi ya zuwa ga ma'abutansa, abin da ya saura to shine ga mafi kusancin mutum, mafi kusancin namiji da shi mamacin. To yanan idan ƴaƴan wato yana da ƴaƴan wa in babu yayye, wato babu yayye babu karne, sai ƴaƴan wa sun zamanto su ne mafi kusanci daga gare shi, to sai ya zamanto sai a ba su sauran dukiyar a matsayin su ne aula rajulin zakar, wato asibai. Na'am, الله تعالى أعلم. بسم الله في مكراتم أرمى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة mimma ta'uddun.
Allah ya ce faka ayyin min qarya, da yawa al'umma ahlaknaha mun halakar da su, wa hiya zalima alhali suna wa alhali ma'abuta cikin wannan alqaryar azzalimai ne da ka wato suna yin kafirci da qaryata annabawar Allah. Fa hiya khawiya, to ga ta nan fadadda ala urushiha ta kife akan rufinta, wa bi'rin mu'attala kuma da yawa wato rijiya wadda take an kyale ta ga ta da ruwan amma an rabu da ita babu mai zuwa ya sha daga ciki ballantana ma har ya kafa alƙarya a wajen. Wa qasrin mashid, da yawa babban gini wanda aka ɗaukaka shi shi ma gashi nan wato an bar shi babu wani wanda yake zai kula da shi, Allah ya halakar da ma'abutan cikinsu saboda zalincinsu. Wannan gargaɗi ne na cewa yaya inkarin Allah yake, da ya ce fa kaifa kana nakir, bayan Allah ya ambaci waɗanda suka karyata ya ce faqad kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa samud, zuwa ƙarshensu bayan Allah ya faɗe su sai ya ce kuma da yawa, wato banda waɗannan da Allah ya faɗa, da yawa al'umomi Allah ya halaka su yayin da suka yi zalunci da karyata annabawan Allah. Saboda haka kamar yadda ya yi inkari ga waɗancan, akwai waɗansu ma wanda Allah bai faɗa ba, haka yi musu inkari, wato al'ala Allah sunnasa sai ya kyale azzalumai da zalincinsu bayan ya musu gargaɗi, ko Allah zai sa su farga su dawo, to in ba su yi ba to sai azaba Allah ta zo ta game da su, sai Allah ya halaka su, kamar yadda ya yi da yawa daga cikin alkaryatu ga sunan suna sun zamanto rududdugaggu alƙaryar gabaki ɗaya ta kife akan wato rufinta bangon ya wato bangon garuruwan gidajen nasu sun fado akan rufin ta zamanto kufai kamar mutane ba su rayu a cikin ta ba Allah ya tashe ta ya nuna musu ƙarshen ta ya nuna ƙarshen aƙibar zalunci to wannan inkarin Allah kenan ga masu saba masa cewa tun anan duniya Allah yake nunawa in yayi kasheji ba a ji ba to Allah madaukakin sarki rukon sa mai tsanani ne haka zalika bayan irin waɗannan alƙaryatu da yawa akwai kuma rijiya wadda take wofantatta an wofantar da ita an tafi an batta kamar rijiyoyin gidajen samudawa cike take da rijiya da take a Hijr shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya yakin Tabuk yace idan sahabbai suka zo kada wanda ya debi ruwa daga wata rijiya daga cikin rijiyoyin diyaru Samud gidajen samudawa kun san mantakar tana nan a cikin Al-Ula a Saudiya arewacin Saudiya kilomita kusan 400 ne daga Madina a hanyar Tabuk hanyar Jordan anan a gidajen Mada'inu Salih gidajen mutanen Annabi Salih anan suke wanda suke wakanu yanhituna minal jibali buyutan amini suna fafe duwatsu su yi gida a cikin dutse har yanzu gashi nan da alamun wajen su gidajen suna nan Allah ya bar su fatilka suna nan har yanzu rijiyoyin kuma da ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa wani ya diba daga cikin wata rijiya sai dai daga rijiyar kawai da ita taguwar Annabi Salih take shan ruwa daga ciki to kuma yana daga cikin mu'jiza Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yazo ya nuna musu rijiyar daga nan yace su diba aka diba waɗanda suka riga zuwa suka je basu ji suka diba daga cikin wata rijiyar har sun yi kulli Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zubar da kullun bai bar mutane sun ci ba sai aka ba mu raƙuma suka ci saboda sun diba daga cikin rijiyar mutanen da aka tsine musu da azaba Allah ta soka a kansu to bisa al'ada waje da yake da rijiya nan ne wato dalilin zaman mutane saboda ruwa shine mabudin rayuwa duk inda yake akwai ruwa to anan zaka samu mazaunan alƙarya nan zaka samu dalilin kafa gari to ga rijiyoyi nan da yawa shine wa bi'rin mu'attalatin ay wa kam min bi'rin mu'attala da yawa rijiya waje take wofantatta ga ta nan da rijiyar da ruwa dalilin da zai sa a kafa alƙarya amma Allah bai sa wajen ya saki rayuwa ba ya kashe wajen kamar na su diyaru Samud din haka zalika daga cikin rijiyar da suke kawowa ma misali malaman tafsiri suke faɗa rijiyar Ras ashabur ras a Yemen wanda aka turo musu Hanzala wanda ake ambatansa a cikin annabawa duk da ambatansa da suna bai zo a cikin alkur'ani ba Hanzalah bin Safwan wanda yake daga cikin sauran mutanen Annabi Salih ne to su ma rijiyarsu tana nan ta zama towa fantatta garin bai zama babu wanda yake rayuwa a wajen wa qasrin mashid da gini babba mashid wanda aka ɗaukaka shi hawa kamar su kansu gina gidajen samudawa gidajen mutanen Annabi Salih kamar gidajen fara'ina in ka je a Sa'id Misir inda ake zuwa yan siyaha suna zuwa suna kallo wai suna gani suna mamakin aikin mutanen da sai dai ai mamakin aikin mutanen da ba a izina da to me ya halakar da su me ya karshen su me ya labarin su ya suka rayu wanda yake shine abin izina haka zalika kamar a kasur gumdan a Yemen wanda a cikin Sana'a yake shi ma har zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sai zamanin Sayyidina Uthman aka rusa shi shi ma haka yake hawa wajen kusan 20 a sama can kokolin kuma nan ne inda mazaunan fadar sarkin take to da yawa an samu irin wannan wato duk na mutane ne waɗanda suke sun rayu sun yi zalunci a bayan ƙasa Allah ya ruguza su ya shafe wato ya shafe dukkan alamunsu ya bar su su zamanto izina ga masu lura aya ga masu tunani sai Allah ya ce afalam yasiru fil ard to dan haka dan me ba su yi tafiya a bayan kasa ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha sai zukata su kasance a gare su da za su rinka yin hankali da za su rinka tunani da waɗannan zukatan wa au adhanun kuma su samu kunnuwa yasma'una biha da suke sauraro su ji wato darussa su ji labarin waɗanda suka gabata da suka gabace su fa innaha la ta'mal absar domin hakika ba idanuwan da ke fuska ba su ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata waɗanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa wato a wannan zaburarwa ne ga yin izina a cikin tafiya wato me yasa ba su yi tafiya a cikin ƙasa ba ai sun yi tafiya a cikin ƙasa wannan istifham ne na inkari ai sun yi tafiya a cikin ƙasa to me yasa ba su samu zukata wanda za su rinka hankali da su ba ba wai inkarin su yi tafiyar ba ne a inkarin su yi izina a cikin tafiyar da suka yi su yi zurfin tunani wato ya zamanto yayin da suke tafiya to suna lura da zuciyarsu suna gani abinda suka gani su yi zurfin tunani a kai shi yasa ba a yi amfanin ba a kawo batun su ga wani abu ba sai aka ce fatakuna lahum qulubun su samu zukata da za su yi hankali da su domin idan gani idan ido ya gani to ba ganin idan shi ne ba ganin basirar zuci shi ne abinda mutum ya gani ya ce ya ga irin abinda suka gina ya ga da sun samu mallakar su ne ake ganin su ne ake yi su ne da control ɗin duniyar nan yau gashi sun zo ka zo ka ji wajen shiru ka ji shiru sit babu ko motsin wani mutum hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza kana jin motsin wani daga cikin su ko kuma ka ji wani a motsawa wani shurere ne ya nasu wani shuri nasu cewa yau ga azaba ta zo suna shurin mutuwa za ta musu sai ta kake ji kamar ba a yi su ba to wannan tunanin me yasa ba su samu zuciya mai irin wannan tunani ba yayin da suke yin tafiya ai sun yi tafiyar aw adhanun ko kuma kunnuwa waɗanda za su rinka saurara da su ma'ana me yasa da suka rinka tafiyar ba su tambaya ba su bincika su ji su wane ne suka rayu a wajen nan menene kissarsu menene labarinsu me ya kawo ƙarshensu wanda wannan zai sanya su gane wato sirrin da ke su gane ayar Allah da ke cikin wato mu'amalarsa da azzalimai kuma su gane dalilin da ya sa daula take faduwa kuma dalilin da ya sa wata daula take wanzuwa da tafiya amma tafiya wajen ta hada da hankali da tafiya wajen ta hada da bincike da neman jin labari labari ba irin labarin social media ba da kawai a kawo algafu wasu sami komai ma a kawo maka information in yayi yawa sai zaman tokan cakar sama wanda za ka yi amfani da shi a'a amma wanda yake mai ma'ana mai amfani wanda yake zai sanya ka kai izina shine babban ladarasi da ake koya a cikin ganin tarihin al'umomi shine dalilin da yasa waɗanda suka tsira suka tsira da wanda suka halaka suka halaka menene dalilin halakar waɗanda suka halaka menene dalilin tsira waɗanda suka tsira to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bar al'umomi a bayan ƙasa ya bar gurbin tarihin su kuma shi yasa Allah yake alqur'ani yake cike da afalam yasiru fil ard ga suna ayoyi da yawa a cikin suratul rum suratul ghafir ga suna dan me ba su yaya ba su tafiya a bayan ƙasa ba saboda me ba su tafiya a bayan ƙasa ba ma'ana tafiyar da za ta sanya su fi izina to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana da kan cewar abin nema ga ɗan adam shine ya amfani da hankalinsa da zuciyarsa wato ba a kula da makantar gani makantar ido domin makantar ido ba mai cutarwa bace a cikin addini, makantar ido ba ta da wata cuta a cikin addini, a illa inda ake buƙatar ido kamar wajen shugabancin, kamar wajen shugabanci na al'umma, shugaba wanda zai zama to komanda, haka ba a dauki wanda yake baya gani ba, saboda wannan kusuri ne, ba zai zama to shugaba ga masu gani ba, amma wanda baya gani zai iya mutane sallah, zai iya fatawa, zai iya kiran sallah, akwai wadha'if da dama wanda yake zai. Amma idan ya zamanto cewar abu ne wanda yake buƙatar kamala kamar alƙalanci, kamar komanda, kamar shugabanci, wannan wannan dole sai sai ya zamanto yana da gani, kamar yadda mai tufa yake cewa wa an yakuna zakaran huddan salim min faqdi ru'yatin wa sam'in, wato ya zamanto namiji kuma wanda yake ya aminta daga rashin gani da rashin ji da kuma rashin magana. To amma in ba a nan ba, inda aka sharɗanta irin wannan kamalar, wato a cikin addini rashin gani ba mai cutarwa ba ne ga sahibinsa a cikin abubuwansa na addininsa, bal Allah maɗaukakin sarki ma sai sauke musu ma nauyi yayi, yace laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj, yace babu laifi a gare su wajen rashin yin ayyukan da aka sharɗanta ma masu gani kan su yi shi. Amma makantar da take ita ce a bar zargi a cikin addini, ita ce makantar zuci wanda take cutar da mutum a duniya da lahira, wanda zuciyarsa ta makance, wannan makantar makanta ce wadda take mai cutarwa a duniya da lahira. A duniya ba zai gane, ba zai ga amfani ba, ba zai ga cuta ba, saboda haka zai je ya afka ma cuta saboda baya gani, zai je ya afka ma, zai kauce ma amfani saboda baya gani. Sannan a lahira wannan makantar ita ce za ta sanya shi a tashe shi ranar alkiyama makaho, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, rana al-qiyama yace ya Allah ya ka tashe ni makaho bayan da na kasance ina gani, sai Allah yace haka nan ayoyin mu suka zo maka ka bar su, to haka nan kai ma a wannan rana za a rabu da kai, a kyale ka, a manta da kai. To wannan ita ce makantar da ake gudu, makantar zuci. Ita kuma makantar zuci abin da yake kawo ta saban Allah, kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira cikin Sahih Muslim, cewa idan mutum yayi sabo, wato sai wani bakin dugo ya dugu akan zuciyar, idan ya tuba sai a goge, idan ya sake yi sai wani bakin dugo ya dugu a zuciyar, to haka zai ta yi har sai zuciyar ta zamanto gabaki ɗaya bakakirin. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu, da wato dauda tsatsu me ake ce ma lamba irin ta tsatsa ce ta zo ta samu zuciyar ta su, da saboda abin da suka kasance suna aikatawa, to wannan tsatsa ce ta fi sanya zuciya sai ta makance, sai zamanto mutum gashi da ganinsa da jinsa, amma abin da baya ji shine gaskiya, abinda baya gani shine gaskiya, sai abinda san ransa ya shayar masa, kai da shi ya gane, ba zai gane ba, sai abinda san ransa yake so. To wannan ita ce makantar da ake neman tsara, ita ce makantar da Allah maɗaukakin sarki ya gargadi anan, yace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. To a cikin wannan ayar akwai wato kwadaitarwa da mu yi tafiya a bayan ƙasa, tafiya wadda yake zamin izina, ba tafiya ta shakatawa ta ganin duniya ba, duk da yake tafiya ta shakatawa ta ganin duniya din ita ma halal ce ga wanda yake ga wanda yake Allah ya hore masa, saboda zai yi lafiya, kuma shi kansa canjin waje yana daga cikin abin da yake bada nishadi. Menene a waɗannan baitocin da wannan yake faɗa na'am fa bi muktil ma'i yabqa asinan wa sural jaba wa sural badru bihi al badru tamam, wato da tafiyar ruwa ne, in ruwa yana tafiya shine zai zama to mai dadi, amma in ruwa da zai tsaya waje daya ba zai dadi ba, sai da tafiya sai ya dadi. Haka nan ma wata da tafiyarsa yana tafiya yana tafiya har sai kaga ya kai tun daga jinjirin wata har sai ya kai cikakken wata. To saboda haka shi kansa tafiya, ita kanta tafiyar ma dan nishadi, dan kuma dan mutum yayi nishadi dan ya ji dadi, wannan halal ce. To amma idan ta hadu da tafiya wadda aka yi ta dan ayi izina, ayi lura da ayoyin Allah jalla wa ala wanda Allah ya sanya a cikin halitta, to wannan tafiyar ta zamanto ta ibada. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al khalq thumma Allah yunshi'u an nash'ata al akhirah, ku tafiya a bayan kasa ku duba ku ga ya Allah ya fara halitta. Wato ma'ana in kai tafiya zaka gane yadda asirin wato hikimar Allah a cikin farin halitta, zaka fahimci wannan darasi, kuma sannan yadda Allah yake tudi yake fadar da yake ciro yake kirkirar wata halitta daban, zaka ga wato sifar Allah na al khalaq mai yawan halitta. Saboda zaka ga halittu iri-iri wanda baka taba gani ba, kaga halaye iri-iri. Saboda haka in kana da rabo sai wannan sai kai rabu din sa da waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki na al khalqu wat tadbiru wal qudratu da sauran sifofi na Allah jalla wa ala. To sannan Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azab, suna neman gaggawarka kanka saukan musu da kanka zo musu da azaba, wato azabar da kake musu narkon zuwanka saboda wato makantar zucin nasu. Suna cewa wato sun ce haka suke cewa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Suna cewa yi duk abin da zai, haka suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine wannan isti'jal din. Wai su sun yadda makan cewar su makafi ne, zukatan nasu sun makance, kamar yadda Yahuda suka ce wa qalu qulubuna ghulf, mu zukatan mu dinkakku ne, babu wani abu da zai iya shiga ciki mu, babu kar ma kace ma zaka bata lokacinka da mu, ba abin da zai shiga, wai wato ba za su yi imani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka karfin wato karfin kafirci. Na'am,
babu Allah da Allah.
Eh, haka ne, suna nan da mabiyansu, suna nan suna nan suna cewa babu Allah. Kuma wai ba wai cewa wai sun gano waɗansu dalilai bane na babu Allah, a'a, kawai shakiyanci ne, shakiyanci ne kawai. Ya ga ya samu cikakken lafiya, an bashi ɗan daloli, saboda haka sai ya faɗa abin da yake so, kuma gashi an bashi kariya da doka, za a ce za a kare shi. To suna neman gaggawarka da ka zo musu da azaba. Walan yukhlifa Allahu wa'ada, to Allah ko baya saba alƙawarinsa, wato Allah ba zai saba al'amarinsa, ba zai saba alƙawarinsa ba na kan cewa zai taimaki manzanninsa. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, kuma lallai wuni daya a wajen ubangijinka to kamar shekara dubu ce daga abin da kuke kirgawa a nan rayuwar duniya. Sau ta kadan me za ku yi gaggawa? Rana daya a wajen Allah kamar shekara dubu ce. Saboda haka sai ku zo generation goma ku zo ku wuce, sannan rana ɗaya za ta yi a wajen Allah. Saboda haka abinda kuke ganin ya yi shekara ɗaya, ya yi shekara biyu, ya yi shekara goma bai zo ba, kuna cewa yaushe zai zo, yaushe zai zo. Shekara goma a cikin shekara dubu nawa ce? Ko sakan ɗaya ba ta kai ba a wajen Allah. To wannan a cikin ranakun lahira kenan, a wajen Allah rana ɗaya a wajensa cikin ranakun lahira kamar shekara dubu ce ta duniya. Shi yasa ya zo a cikin hadisi a cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud cewa al-fuqara na al'ummarsa za su shiga aljanna, za su riga mawadata shiga aljanna da wato rabin wuni, rabin rana, miqdarin shekara 500, miqdarin shekara 500. Haka ya zo a hadisin Tirmidhi, ya ce hasanun sahih. Saboda wato wannan ana magana akan mawadatan da yake su ba su samu shiga aljanna bila hisabin wala azab ba, dan akwai wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba, cikin mawadatan kamar su sayyidina Abubakar su sayyidina Usman. To amma daga cikin waɗanda yake suna da wadata, amma kuma su Allah ya yi kan cewar sai an yi musu hisabi ko da ba munakashar hisabi ba ne. To talakawa wanda su ba su samu wannan, ba za a yi musu wannan hisabin ba, saboda ba su tara komai ba, ballan kana a tambaye su. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe ba sai an tambaye shi akan dukiyarsa, min aina tasabahu wa fima anfaqa, ina ya samu a ina ya batar, ina ya samu ina ya batar, haka za a bi shi ɗaya bayan ɗaya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ya ta sadaka da ita har ta kare, eh shine ishi. Wato idan akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ba zai musu hisabin ba gabaki ɗaya, kawai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce masa ya shigar da 70,000 tare da kowane 70,000 din akwai 70,000 ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba, kawai shigar da su aljanna. Akwai kuma wanda yake su kuma ardul hisab za a yi musu, shine hisaban yasira, shine Allah madaukakin sarki ya duba ya ce
ba a cikin habbe zai tsare
a nan ne ba. Amin, hai kan mu yanke kauna a ran ba, Allah ya sa mu cikin su, Allah ya sa mu cikin su, kuma zalika alallahi bi aziz. Kuma masu shiga ba tare da hisabi ba tare da azaba ba, ai ba lallai ya zamanto waɗannan wanda za a yi na farko ɗin ba, za a yi waɗansu ma za su iya zuwa, waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yafe musu ɗin ba tare da hisabi ba tare da azaba ba. To akwai kuma wanda za a yi musu alhisabul yasir, hisabi mai sauki, shine ba za a yi bincike ba, sai a duba. Allah maɗaukakin sarki ya ce to kai kai ne rana kaza lokaci kaza kai kaza ko, to nayi maka sutura ba wanda ya sani, to yau ma ka tafi, bazan maka azaba ba, shikenan sai a kyale shi, ba za a bincika ba, kawai a dan duba dan wani abu haka a ciki, sai a ce to tafi, la kai mana. To amma wanda aka yi masa munakashar hisabi, to hakika wannan an dandana masa, inda za a bincike shi Allah ya kiyashe mu. Shine shi yasa ya faɗa ya ce wa yakhafuna su alhisab, suna jin tsoron mummunan hisabi, Allah ka kiyashe mu da su alhisab. To a shahid anan shine rana a wajen Ubangijinka gwargwadon shekara 1000 ce, to rabin wuni shine shekara 500, wanda fuqara'u za su riga yan aljanna shiga, to amma su a wajen wannan fa kawai za su riga mawadata shiga, su a wajen wannan kamar rabin yini suka yi, kamar daga safa zuwa rana shine kawai, amma shekara 500, waye shekara 500 a rayuwar duniya, waye babu. Shi yasa wato a mizanin Allah daban yake, mizanin Allah daban yake, sai kaga Allah madaukakin sarki yanzu kamar an ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ma Annabi Musa qad ujibat da'awatukuma, an amsa addu'arku cewa Allah zai halakar da Fir'auna, tsakanin lokacin da ya ce masa qad ujibat da'awatukuma zuwa a halakar da Fir'auna, a wajen masu malaman tafsiri sai ta sai da ake shekara 40, kuma an ce an karba, saboda shi Allah alhalim ne, mai haƙuri ne, baya gaggawa, domin komai nasa a cikin tsarinsa yake, saboda shi ne wato hikimarsa ta isa komai, kai hukuncinka da iya gurgudan sanin, da iya takaitaccen saninka ne, shi ko Allah hukuncinsa da saninsa ne wanda yake ya san komai, saboda haka shi ya san komai ina bigiransa. Ana saurin ɗauka, ai su ma ɗin akwai wanda ake saurin amsa musu, wannan dai na halakar da Fir'auna ɗin ne, saboda shi ne duk da yake wannan gaskiya daga cikin maganganun malaman tafsir ne, babu wani a riwaya sabita saboda haka da za a iya tabbatarwa sai dai kai istinad a fade shi saboda yana daga cikin abinda riwayat din ahlul kitab suka kawo babu kuma abinda zai inkarin sa amma ai in ka kula ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara nawa tun lokacin da aka nuna masa lokacin da aka nuna masa kasar da zai yi hijira amma kafin a yi masa izini ya tafi Madina kaga sai da aka dauki lokaci to wannan gaggawar neman gaggauta azaba da mushrikai suke yi kenan wanda a ciki wato bakanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma yanda suke cewa in kana hadha allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw yatina bi adhabin alim wai suna cewa Allah idan wannan gaskiya ne daga wajenka to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da wata azaba mai radadi kaga wannan fito na fito da wato tsageranci ake ma Allah to irin jinsin ayyukan kafirki kuma wayannan marasa kunya da take cewa suna cewa babu Allah dama irin wannan maganar ita ce ta su cewar su fada abu na tsiwa da fitsara ga Allah to shi yasa a cikin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake hakurkurtar da shi sai aka gaya masa abin da yake na sani cewa to ka sani fa rana daya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce da wanda a wajen wato da suke kirgawa na duniya to sannan yace wa ka'ayyin min qaryatin
amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
الله يقول وكأين من قرية كما ديوة القرية أمليت لها نجنكري أغريتا واتو نجنكر تاما مزواج كنتا وهي ظالمة الهالي واتو تنازع الهالي su mazuwa cikin ta azzalimai ne wato kama alkaryatun da aka ambata a da thumma akhadtuha sannan na rike su da azaba wa ilayyal masir kuma gare ni kadai makomar su take wato zuwa ga hukunci na gabaki daya wato zuwa waje na za a dawo da su shi ma wannan rarrashi ne da ake Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'azi da gargadi da mai izina alkarya daya Allah ya saurara musu ya kyale su suka yi ta abin da suke so suka yi ta shagalinsu suka yi ta sharholiyarsu amma fa suna cikin zalunci suna cikin saban Allah amma Allah ya kyale su sannan lokaci daya Allah ya kama su da azaba kuma da ya kama su da azaban nan ga Allah za a koma da an manta da Allah yanzu kuma ga Allah za a koma abin da zai nuna maka cewa ga Allah za a koma idan ka zo mutuwa baka da zaki sai inda akai da kai saboda haka sai inda aka kai ka baka da zaɓi wannan ya ishe ka wa'azi sai inda aka kai ka inda aka kora ka kasancewa inda ake tafiya na mutuwa kai ma can zaka tafi yau ba za a zo lokacin mutuwa kace kai ga inda kake so a kai ka ba ko ga lokacin da kake so ka mutu ko ga wajen da kake so ka je idan ka mutu shikenan sai dai kawai ka ganka kawai a lahira to wajen Allah za a koma ila rabbika yawma idhnil masaq a gani lokacin da mutun ya kwanta wal taffati saqu bisaq makyangema ta miƙe ta hada da wata makyangema kafa ta miƙe rai zai fita ila rabbika yawma idhinil masaq yawma qarara ya zuwa ga ubangijinka ne ko ka so ko kaki to wa ilayyal masir shine wa ilayyal masir ai wato mutane ba su da makoma illa zuwa ga Allah kuma wannan Allah ya sanya musu mutuwa ita ce alamar ita ce tabbas din wannan ita ce hanyar daya da kowa ita ce tabbas guda ɗaya da kowa yana da yaƙini akan wannan
har ma su cewa ba Allah
dole in suna cewa babu Allah su ce ba za su mutu ba mana shi yasa Allah ya kita falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in ku ba za a yi muku hisabi ba kun ce babu Allah da zai muku bincike to kuma yadda rai yayin da ta zo makogaro tana neman fita a lokacin nan kuma yadda rai haka za ka gani idan alamun mutuwa suka zo ana cewa ku kirawo su ku kirawo likita me likita zai iya yi in ya zo sai dai ya sa stethoscope ya tabbatar cewa rai ya fita amma ya mayar da ita wane shi to sannan Allah ya ce qul ya ayyuhan nas ce ne wato bayan wa'azi da aka yi sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne mabayyanin gargadi gare ku kadai gare ku mabayyanin gargadi ne kadai zuwa gare ku wato a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ketare matsayinsa na gargadi da bishara ba ya zuwa ga iko akan kawo azaba ba shi da iko akan ya saukar da azaba ga wanda suka yi idan sun ki sai ya kyale su da Allah shi ya isar da nasa amma waɗansu su suna ganin kan cewar wato ai manzo kamata yayi yazo da aya wanda in yazo da ayar wanda in ba a yadda ba nan da nan kawai sai hukuncin Allah ya zo sai a gama da su a ce to kun gani manzo kenan waye zai takara da shi to shi manzo ba shi da wannan Allah ya kita ne Allah ya ce ka fada musu ni ne gargadi ne mabayyanin gargadi kawai gare ku tunda Allah ya ba mu kowa hankali babban aya ita ce ayar gaskiyar annabi Allah ya isa matuƙa wajen zaben annabawansa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas idan Allah ya tashi zaben annabi sai ya zabi wanda yake kowa ya ganshi ya san me gaskiya ne Abdullahi ibn Salam malamin Yahudawa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fuskarka ba fuskar makareci bace fuskarka ba fuskar makareci bace to ita ce babbar aya da Allah ya sanya wa mutane a gane annabi kana gane annabi to shikenan sai ka amfani da hankalinka akan abin da zai fada saboda haka ba annabi baya buƙatar ya zo da wata sunna da za ta nuna ya cewa yana da rabo a cikin Allahnta ko kadan baya buƙatar wannan domin idan har yayi haka to ina jarabawar babu jarabawar hatta ayoyin da yake zuwa da su ayoyi ne da suke nuna kan cewar ya nuna cewa hakika daga Allah din yake to shi yasa sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falladina amanu wa amilus salihat to dan haka waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gargari lahum magfira suna da wata gafara mai girma wato daga zanuban da suka yi kurakuran da suka yi Allah zai rufe kamar ba shi ba ita ce magfira din wato kada su damu da irin abubuwan da suka yi dan saboda shi musulunci da kuma ayyuka na gari suna goge duk abin da ya gabace shi in mutun ya musulunta duk abin da ya yi da Allah sai ya shafe shi haka in ya hijira haka in ya haji warizqun karim da kuma arziki wanda yake mai girma mai daraja ita ce aljanna ibn abbas yace duk inda kaji alqurani an ce rizqun karim ana nufin aljanna kenan to wanda suka yi aiki suka yi wato suna da gafara ita gafaran nan tun anan duniya ce za ka ga tasirin ta don menene gafara ai wato a rufe tasirin zunubi gare ka shi zunubi yana da mummunan tasiri yana da tasiri akan rayuwarka yana da tasiri akan fuskarka ma kamar yadda ibnu abbas yake cewa ita shi sabo yana da duhu a fuska sai ka ga mutum in yana saban Allah fuskar sa duhu duk farin fatar sa amma fuskar duhu babu annuri na hasken da'a na hasken imani haka zalika daga cikin tasirin zunubi kwashe albarka a cikin arziki da rashin albarka a cikin rayuwa da kiyayya a cikin zukatan mutane haka ibnu abbas ya sifanta zunubi to gafara sai ta rufe duk waɗannan tun anan duniya sai ka ga irin waɗannan abubuwan da ake samu na mummunan tasirin zunubi Allah ya amintar da kai sannan kuma ga arziki mai girma shine arzikin aljanna inna hadha la rizquna ma lahu min nafad arzikin mu kenan da baya karewa walladina sa'u fi ayatina waɗanda kuma suke kai komo suke kokari a cikin wato rusa ayoyin mu da bata ayoyin mu da raddin ayoyin mu dan kada mutane su yi imani kullun in suka ji wata aya sai sun ce au yi ai kaza ne au duk abin da saka zai sa mutane su yi imani to sai sun yi kokari su kawar da su to shine alladina sa'u fi ayatina masu kokari masu kai komo a cikin rusa ayoyin mu da bata ayoyin mu da raddin su mu'ajizina kuma suna kokarin wai su gajiyar da mu wato su kubce mana su yi fisha akan cewa sun samu nasara akan abin da suke yi na inkarin ayoyin namu da kuma dauke mutane daga gare su suna kokarin su gajiyar da mu su kasar da mu wato kamar yaki suke da Allah wato suna so har su nuna kan cewa sun wato sun kasar da Allah wal iyadu billah to Allah ya ce ulaika ashabul jahim waɗannan sune dangin wutar aljahim wato wuta wanda ake rurawa sune ulaika ashabul jahim wuta wanda ake rurawa na'am
wallazina وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي بما أيكو جبانن كبا ونمنزو كو ونا النبي إلا إذا تمنى فاشي إدن يبوري burin da kokarin ya shiryar da mutane alqash shaytanu fi umniyati sai shaydan ya jefa a cikin wannan kokari da burin nan na wannan annabi ko manzo sai ya jefa wato abinda zai zamanto waswasi ko abinda zai kawar da mutane daga samun wato shiriya daga wannan kokarin shiryar da annabi yake yi ga mutanansa fa yansahu Allahu ma yulqish shaytan to sai shi kuma Allah sai ya shafe abinda shaydan ya jefa kuma yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya kyautata ayoyinsa wato ya tabbatar da wannan umniyar wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin tabbatarwa na shari'a wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne wannan ayar ita ma tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar shaydan wato yana yaki yana kokari ya hana wato isar shiriya ga waɗanda ki annabi yake kiransu ga wanda annabi yake kiransu sallallahu alaihi wasallam cewa haka sunnar Allah take da dukkan annabawa babu wani annabi ko manzo da aka aiko nan an faɗi kun ga wannan ayar ta daga cikin abin da ake nuna kan cewa akwai bambanci tsakanin annabi da manzo malamai sun yi ta magana akan bambanci tsakanin biyan amma abin da yake tahqiq shine cewa shi manzo shine wanda Allah ya aiko shi da shari'a ya aiko shi ya bashi shari'a wanda zai dora mutanansa akai shi kuma annabi shine wanda Allah ya masa wahayi yana karkashin shari'ar wani manzo gabanin sa ya isar da abinda da waɗansu abubuwa da ya isar da waɗansu hukunce-hukunce ko wa'azce-wa'azce a cikin wannan shari'ar ko kuma ya aiko shi da bisa shari'a abinda yake dukkan shari'o sun kunce shi dan ya tunatar da mutane shi bai bashi shari'a ba shi ma kansa wata shari'ar yake bi annabi amma manzo shine wanda yazo da sabuwar shari'a shi ku annabi an masa wahayi amma ba a bashi shari'a ba yana kan wata shari'a ce da ta gabace shi wannan shine ta hakikin da Ibn Taymiyyah yayi haka zalika daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Ashur shi ma haka yayi wannan tahqiqi akan ma'anar annabi da manzo kuma wannan shine wato tahqiqi a cikin wannan ma'ana sabanin abin da yawa zaka gani a cikin littafin wato aqida da ake fada yace kamar yanda shi Ibn Ashur yake fada yace ar-rasul huwa ar-rajul mab'uth min Allah ila an-nas bi shari'a manzo shine namiji mutumin da Allah ya aiko shi ya zuwa ga mutane da Allah ya aiko shi ya zuwa ga mutane da shari'a wan nabiyyu ko kuma annabiu man auha Allah ilayhi bi islahi amri qaumin yahmiluhum ala shari'atin sabiqa shine wanda Allah ya masa wahayi da ya gyara al'amarin waɗansu mutane kan ya dauke su akan wata shari'a wacce take ta riga ta gabace shi shi wannan annabi aw bi irshadihim ila ma huwa mustaqarrin fi shara'i kulliha fi shara'i kulliha ko kuma da shiryar da su ya zuwa ga abin da yake tabbatacce ne a cikin dukkan shari'o'i na Allah fan nabiyyu a'ammu min ar-rasul wa huwa at-tahqiq dan haka annabi yafi gamewa da manzo wato kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba to idan annabi yayi kokari at-tamanni nan wato shine buri al-umniya burin kowane annabi shine shiryar da mutanansa da sanya su akan hanya to idan yayi kokarin shiryar da mutanansa to shi kuma shaydan sai ya zo ya afka wasu wasi a cikin zukatansu dan ya sanya su kar su fahimci abinda annabi ya faɗa ko ya sanya su ji akasin abinda annabin yake faɗa saboda zukatan na saboda ya samu sulda a cikin zukatan waɗanda yake zai iya jefa fitina a cikin zuciyarsu to amma Allah madaukakin sarki baya kyala abin haka idan shaydan yayi kokarin ya kawo abinda zai gurbata wato abinda ke ya gurbata abinda ke shiga cikin zukatan mutane na abinda annabi ya faɗa wato idan shaydan yayi wasa da jin su da tunanin su yayin da suke sauraron karatun annabi da shiriyar da yake yi da hadisin sa to idan suka yi wannan Allah madaukakin sarki sai ya bata abinda shaydan ya jefa ya kyautata ayoyin sa ya zama to abinda annabi ya faɗa wanda Allah ya saukar na ayoyin Allah sun zama to tabbatattu abinda ku shaydan ya zo da shi sai ya zama to Allah madaukakin sarki ya shafe shi shine fayansahu Allahu ma yuqish shaytan sai Allah ya shafe abinda shaydan wato yake jefawa shine ya bata shi ya bayyana cewa wannan daga shaydan ne sannan ya kyautata ayoyin sa ya tabbatar da su kuma Allah shine masani ne hikima na ganin zamu tsaya anan zamu sake tunda lokacin mu yayi zamu sake karanta wannan ayar a karatun mu na gobe domin mu dora akai insha Allah abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah ka yaye mana wannan hali da al'umma mu take ciki Allah wannan annoba da ta zo mana Allah ka yaye mana ita Allah ka koranye mana ita Allah ka koranye ta ga bayinka da garuruwan su ya rabbal alamin Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah wannan halitta ce daga cikin halittarka Allah ka ije mana shirin dake tare da wannan halitta wannan cuta da take tare da wannan halitta Allah ka ije mana ita Allah ka kawo mana karshen wannan annoba ya rabbal alamin ƴan uwan mu da suke marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka mutu a cikin wannan annoba da ma a cikin wurin ta Allah kai musu rahama Allah ka kare su cikin shuhada kuma Allah ka kare mu ka ba mu cikawa da imani ya rabbal alamin Allah ka ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan Allah ka sanya azumin da muke yi da ibadar da muke yi tare da abin da muka samu da larura da ya hana mu yi yadda muke kauna da yadda muke fata Allah ka karbe ta daga gare mu Allah ka karba daga gare mu ka rubanya ladan ka sanya ta zaman to yardajiya a wajenka ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا قد مسنا الضر وانت ارحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر والوباء ونجنا من الغم انك تنجي المؤمنين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب